da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamma a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Kazalika ana iya sauraron mu a wasu tashoshin na FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da Niya duk a jamhuriyar Niger din. Kuma su sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya kama mu ta Alpha Radio, sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Laraba, shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Niger tare da wakiliyar mu Tamar Abari. Sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin wannan shiri na yau da gobe. A yau shirin namu zai yi duba ne a fannin kiwon lafiya, wato matasa da kiwon lafiya. Sanin kowa ne dai matasa sun kasance rabin al'umma, su ne kuma kashin bayan cigaban kowace ƙasa. Sai dai kash suna fuskantar barazana a fannonin rayuwa daban-daban, musamman ma a fannin kiwon lafiya, wanda yake da muhimmanci a wajen kowane dan adam. Na hira da wasu matasa inda suka shaida min irin matsalar tasu.
Sunana Umar Ali Ilu.
Kamala Umaru, kana zuwa asibiti kamar irin visit da ake kamar cajin lahiya, kana zuwa asibiti a duba lahiyar ka?
Ina zuwa akai-akai, kuma ina da ma karta ta donor visa. Ina da takarda ma ta bada jini da kyauta ga mabukata.
To kamar baya ga wannan, kamar a caji lahiyar ka, kasan me kake ciki game da lahiyar ka, kana zuwa?
Gaskiya tun so guda dai da naje da nayi don guda da aka diba, dai to an ce dai laya ta lode, tunda bayan shi dai sai dai kore in naje ana neman taimakon jini sai nema sai in bada.
Amma da shi baka sake koma ba a duba lahiyar ka?
Gaskiya ban sake koma ba a diba lahiyar ta ba, saboda gaskiya abubuwan ne in ka ce ka tsaya ka bi wannan abun, abin zai baka wahala. In ka ce ka bi mutane, yanzu in ka ce ka bi sai ka biyo ta igiyar, ka biyo ta ina ne, ka biyo ta ina ne, sannan ka wanga kenan abin nan hanyoyin da zaka bi. Kuma muka matasa ne, karatu ne muke, ba wani wanga gare mu wanda kuɗin da zan mu je duka mu bi hanyoyin na har ya kai ga muga doktor kin da zai diba lahiyar jikin mu.
Nan dai abin magana dai ta kuɗi ce.
Gaskiya dai magana ta kuɗi ce.
Amma kuma ai an ce lahiya uwar jiki ko?
Duk da haka nan lahiya uwar jiki, amma dai in babu wani makami da za a ga baiwa ne ma'ai mutum yan. Abin ne an bata shi talaka, in dai baka da wani abu yanzu talaka, gaskiya sai ka sha wahala.
Sunana Awa Hamis. Awa, kina zuwa asibiti a duba a caji lahiyar ki? Ina zuwa asibiti a duba lahiyar ta. Ba kullum ba, sai ma wajen wata uku ma. Duk wata uku ina zuwa, tun da akwai ba da jini ma da nike. Daga nan ma dai duk wata cuta ana gano min in ina da ko banda.
Me yasa kike zuwa a duba lahiyar?
Na duba lahiyar ta, balle yanzu zamanin ganin cuta yayi yawa. Kana zamanin ma kana ta hiya ma a shida baka lahiyar kai baka sani ba. Amma in kana so ana diba ka, sai a in aka gano maka matsalar ka sai a rubuta maka ordinance ka je sai magani, kuma ka dauki mataki. Kuma wanda wa'ansu ba su zuwa, wa'ansu ba su da kuɗin zuwa ne, matasa ba su da kuɗin zuwa ne, don shi ne ba su tahiya yawanci. Amma sun samu wata na suna zuwa.
Me ne kiran ki ga gwamnati, kin ce matasa ba su da kuɗi?
Gwamnati da ta sauke ma kaman mata matasa ma, balle wanda suna yara suka yi arme kamar suna da consultation kin na ciki ko na abu, ko na gari ma na zamne, a ce kamar a fido fresh and search, wanda daukan yawanin matasa wanda in sun tai a duba lahiyar su, ko da an ce suna da wani abu sun biya ma kansu magani a duba dai lahiyar su.
Injiniya Jafar,
So engineer Jafar ko ana zuwa asibiti don duba don a caji lafiya?
Eh gaskiya ana zuwa. Ana zuwa so eh na taba zuwa amma shi. Taba zuwa aka ce mun lafiya ta lauko wani shirshani na.
Duka bincike an maka?
Duka bincike an yi. Eh. Shine ba.
Kuma da shi sai a shiga sha'ani?
Eh shi ko lafiya rasko ake yi ko babu wata matsala haka wai.
Eh
rasko ne ke yi da shi yasa ko ba gaba ruwa da zuwa gida. Sai dai wannan ciwon kai ya zo ya sha maganin ciwon kai ko kuma na. Eh shine ba.
Ya kake gani ƴan uwanka matasa wanda su kula ba yawanci da zuwa a caji lahiyar su asibiti? Tsoro ne, jahilci ne ko kuma a saboda shi?
Gaskiya yawancin rashin kuɗi ne. Tunda ba ya je tsoron ya je a duba lahiyar shi. Yamana, kawai rashin kuɗi ne yake sa matasa su ke nan. Yamana, wani ya tashi da sai neman na kari yake, dala 40 da zai kari, ya ta yi a duba lahiyar shi an ce mai a ya ba da jika biyar ko jika uku, ai kin ga kwai. Wanda ya je ci nama ya ci dan kwanshi ya je jikin shi ya kama jiki ko bai gane shi ne magana ba.
Sunan
Nabil.
Ko Nabil ana zuwa asibiti duba lahiya?
Wallahi ban taba zuwa ba.
Me yasa?
Kawai dai ban taba zuwa ba.
Tsoro kake ji ko kuma me ne yasa?
A ni yanzu kamata na yi tsoron likita.
To me yasa?
Kawai dai ina ga lahiya ta laushe sa.
Aya akai kasar lahiya ta laukai da ba bincike ka ba.
Tunda ina jin kari a jikina.
A yi jin kari a rashi ban ya lahiya. Tunda akwai wata cuta tana nan tana bunƙasa a cikin jikinka baka sani ba sai ka je asibiti a gaya maka. So kake sai ta kada ka ko sai ka baka da lahiya ka ga labe ta ka je asibiti?
A yanzu dai kawai lahiya ta lau. Na tabbatar a na je ba yanzu ba amma yanzu ban da lokacin zuwa gaskiya.
An ce dai lafiya uwar jiki sai da ke komai ke gudana. Iyaye sun koka da yadda yaran nasu ke fuskantar barazana.
Sunana Maryam Ali.
To madama Maryama, yanzu aka duba akwai wani al'amari wanda ke ciwa musamman al'umma to a ƙauye. Kamar matasa ba su damu ba da su ziyarci gidajen asibiti a caja musu lahiyar su kamar a musu binciken lahiya.
Na'am.
A matsayin na uwa kamar ya kike gano wannan al'amarin?
To abu ne wanda ya koyi kamata a diba shi da muhimmanci. Yara su kula da lahiyar su kenan ya kamata zuwa ka je a bincika maka lahiya kuma banda wannan tunda gwamnati ma ya kamata ta sa wani tsari wanda zai ba da damar yara matasa su ringa zuwa asibiti a ringa wannan inshi a ringa binciken lahiyar su tunda aka ce yara su ne manyan gobe kuma an dauka yanzu abu abe wanda ake marasa kyau ko ba haka ba wanda yara suke sani wani matasa wani ya sani wani bai sani ba wani kuma an kin dauki wannan ko da yake yanzu an dauki an samu ci gaba sosai ma bisa kan wannan shan shisha yanzu babu alhamdulillah amma sigari sai ka sha ka ba abokinka mai goyo shi ma ya sha wani ma ya sha saura su kuma akwai kwayoyin ciwo cuta wanda ta lallare ana daukar su wanda tamiyo madalla tamiyo nagode tamiyo tana kenan wannan abubuwa ne wanda ya kamata a yi wannan ishi ai maganin shi yara matasa ya zaman to su gane ko ba haka ba tunda ciwo wanda aka ce ana daukar shi ta zufa ta lallare kenan abu ne wanda ya kamata a kiyaye sosai a kiyaye yara su gane a ƙara wayan musu kai banda damai su shi a musu binciken lahiya kuma ya zaman to a samu a fadakar da su ko ba haka ba a waye musu kai a waye musu kai kenan abubuwa wanda bai kamata ba yaro wani ya yi shi a kan rashin sani wani kuma duk yawanci dai rashin sani zai sa ci kuma da wannan rashin aiki dai za a ci kin ga abu ne wanda ya kamata a ganin ma yara matasa su gane kuma a kiyaye ai aka ce lahiya uwar jiki kenan a yi kiwon lahiya duk mutum an duk daɗinka duk dukiyarka an baka da cikakken lahiya ai ka ragu kenan sabili da haka nan a ringa ban wannan yara matasa su ringa zuwa ana musu bincike mutum ya san an ka baka lahiya ka sani kenan an haɗin maka an kuma lahiya ka lauke nan dama ce wanda za ka kare lahiya wani ma naka ko ba haka ba eh su ma fannin matasa mata ya kamata a ba abin muhimmanci a ringa zuwa ana binciken lahiya tunda akwai culutu irin su kansar ma'aikata ma'aiwa akwai kansar nono kenan an baka tai ba abu ne wanda an ya mutum ya kamu da shi nan da nan ne yake bunƙasa kenan amma rigakafi yayi magani an kace wajen bincike wannan a lokaci sa maka an san da shi kenan nan da nan wannan za a dauki matakai musukan haka nan kenan kuma akwai infection kenan abubuwa ne infection din karrama ce amma an ka baka kula ba sai ta zama babba ko ba haka ba a dinga shan wahala to bai ba bai dace ba a dinga kula sosai sosai
to ma ka duba a bangare daya kin san wannan abubuwan da take kamar ka ji a charging lahiya ka asibiti yana buƙatar kuɗaɗe su kuma matasa na azabna ne ake
azumna ake shi ne ai nace kenan gwamnati ma ya kamata ta kawo wani tsari wanda za a taimaka musu kuma aka ce rigakafi yayi magani kenan wannan gara ka bada kuɗi ka shi a bincike ka da kai jira sai duka da lahiya lokacin kenan kuɗin da zaka kashe amma wannan atkan a lokacin nan baka lahiya kenan jewa ne nake ga ai ya kamata a ce ka shi a lokaci ba sai guri ya kure ba kuma wata rana rishin lahiyar ma maimakon a ziyarci asibiti sai a bari ciwo sai ya yi sha mutum ya galabaice kenan a lokacin nan ma kuɗaɗe ne masu yawa ciwo an yi a kardon an hudu sai an kashe kenan maimakon ka fudo kuɗi kalilan ka je ka yi bincike ko kuma lokacin rishin lahiya ka je a maka magani sai ka bari sai ka jima sai an wahala kenan bai ba ciwo ya ci jiki kenan a lokacin nan abubuwa ne ake ta complication ma ake gudu a lokacin nan ne ake ta an ba ciwo dama ya takure to gara a kiyaye
sunan Nuru Malam Hamis to kin san a wannan zamani da muke ciki abubuwa sun shiga cikin juna na farko dai matsaloli suna faruwa akwai rishin lahiya da yawa tana nan tana yawo a cikin duniya dama ƙarshen zamani in yazo yawan aikin da muke aikatawa na kuskure Allah zai jarabe mu da cututtuka iri daban-daban za ki ga mutum yana dauke da cuta ba tare da ya sani ba maimakon a ce ya je asibiti ko na mutu da ke ji a ce an kwanta barci da sai ga an waye gari mutum ya mutu ta ji an gan shi a cuta ce take cice shi ba tare da ya sani ba to anan za mu kasa abun zuwa gida uku ko hudu na farko akwai matsala akan likita kanta likita yanzu duk abin da za ka taba a likita in ka je kudi ne kuma kudin nan babu su a hannun mutane babu su a hannun matasa ba ma ake a ci abinci diyarin da ya ci shekara 20-25 wani lokaci a gida ba abinci ake wadda ne ba tunda abincin ma zai wadata ba ba ma yake samu dan abin da zai samu abin da zai karya idan ku likita in ka ji kudi ne wani bai da kudin da zai shi sannan na biyu akwai rishin sani me ake cewa rishin sani tsoro tsoro zai kama zai ce mutum kai ya ba yanzu kake zuwa likita a ce kana da kaza ana ka cin kaza ana ka cin kaza kin ga wannan matsala ce tsoron wannan sai mutane sun hudda shi daga ransu Allah ya yi cuta kuma ya yi magani babu cutar da ba ta da magani a duniya sannan na uku ko a addinin sai manzo Allah ya shawarci mu da mu ringa bincikan lahiyar mu lafiya ma kamar ido kamar wasu abubuwa da sauransu kamar duk kwana 40 mutum ya binciki lahiyar shi to yana da kyau kenan duk lokaci ko da wata daya ko wata biyu ya kamata mutum ya je a bincika sannan na uku zama ya yi yawa zamanin da matasa suke yi za su zamana a sha shayi a sha shisha a sha wannan a sha wannan kin ga na farko duk mutumin da yake yawan shan shayi ba tare da yana motsa jikin shi ba kin ga akwai hatsarin kamuwa da diabetes sannan shishin nan ta kansa kansa sannan wannan shayi-shayin za ka je ka samu ko cuta anta ko cuta wani tension wasu abubuwa ba ko wani kansar ba tare da kai ka san kana da su ba to na iya da kyau mutane su kula da lahiya lahiya jari ce matasa su kula da lahiya su lahiya jari ce ita lahiya da su matasa su ne kashin gadon bayan al'umma to idan ba su kula da lahiya su ba wane ne zai tsaya gaba duniya ta tsaye iya da kyau matasa a ringa yawan kulawa da lahiya kula da lahiya wa ya yi komi muhimmanci a rayuwa ta duniya kaka ji tsoron komi ko yanzu ba ga jini ba ki ta ana neman jini kullum ana neman jini da jinin nan a gurin matasa amma ba za su iya zuwa su bada ba suna tsoro ka su je a ce kaza a ce kaza a ce kaza ka je likita a auna lafiyarka intention gare ka a dora ka in magani za a dora ka in ko sabuwa za a ce ka rage shine wannan shine mutuntaka duk abin da gare ka ka je a duba a auna ma lafiyarka ba wani matsala bane ba kenan ya kamata a ware cewar duk wanda ya ba kawo shi ba shi ya kawo kanshi dan abu ciki lahiyar shi to ya kamata a yi wani abu da zai zamanto an samu raguwa a cikin yawan kudaden da ake kashewa an aka samu ruwa mutane za su ga suna zuwa sanar wani ya so yi kudin ne ba shi da wani kuma tsoro ne yake kai shi a cinye kaza
me kake ganin gwamnati za ta yi na ta taimaka ma matasan nan
to farko dai kin ga kamar kasan mu kusan mutum miliyan 17 daga cikin mutanen kasan mu matasan kenan gwamnati abin da ya kamata a nan ta kokari na farko a ba su aiki dan aka ci gargashin wata ma'aikata su ko a gargashin wani aiki suke ko ko aka huddu wani aikin da za ke koda gadi za a dauka aka ci amma sai an bincike lafiyar mutum to za ki ga sai zuwa sannan gwamnatin ya kamata a saukake musu biyan wani kuɗi dai na bizit haka nan ba a ce ba a mutum kawo shi ne aka a wallahi shi ce yake so ya bincika ya kamata a bincike sannan na uku a dauki mutanen da akwai likitoci da sunan matasa ne su ma sun yi karatun kika dauki NCD din da sauran likitoci na kullakun din da ake koyi karatun likita sannan matasan sun yi karatun likita sun gare babu aikin kenan wannan koda su za a ringa dauka su ringa bi fada mazauna ta matasa suna waye musu kai suna kwatanta musu ku je ku kula da lafiyar ku ku je ka kai gwada lafiyar ka bizis ka je kai ka diabetes din nan ta hantar nan kansar din nan tension wata sida duka suna ku je ku bincika ku je wannan abu in kun je likita kyauta ne sun waye wa mutane kai to lokacin nan zaki ga matasa sun yi hubbasa suna zuwa su ma ana duba lafiyar su to ya kamata a kula da haka gwamnati ta shigo cikin harkar matasan nan matasan nan wa ko menene wa da su zai su suke tsaron kasar nan su ne suke kulawa da lafiya komi in kika je matasan nan ne to ya kamata a kula su ma da lafiyar su saboda haida lafiya ko menene za su
Dr. Abba Malum kwararre ne a fannin likitanci a babbar asibiti ta jihar Damagaran. Ya shaida min muhimmancin ziyartar gidajen asibiti musamman ma wajen matasa da ke cikin garari.
Sunana Dr. Abba Malum Isa, ana nake likita Hospital National Center.
To Dr. muna so ka dan mana bayani kamar anan da kuke wannan babbar asibiti a matsayinka na babban likita, babban doctor kamar ya kake ganin matasa da kamar zuwa asibiti a caji lafiyar su
eh kuma muna ganin da yawancin daga matasa ba su da wada ra'ayin kansu a ce abin cike su sai ko dai an san samu ne ciwo sannan alijib osu a kawo su sannan abin cika a gani ke ciwo da ya wani lokaci ya yayi nisa shi ne da ya kamata lokaci zuwa lokaci ya kamata matasan nan su zo a bincike su a gani lahiyar su ko da halakwalle tun da ko da kowace shekara a ce ana musu bincike a gani lahiyar su tun da akwai cututtuka biya wanda ba su bayyana haka nan sai sun jima a jikin mutum tukana suke bayyana kenan in sun zo an yi wannan binciken ana ganowa da su ko suna da daukan kwayoyin ciwon wani bi kwayoyin ciwon suna jimawa kafin ciwon ya bayyana a jikin su saboda shi ne ake so su zo tun da wuri ana bincikar su ana musu adubi lahiyar su
kamar yanzu bangaren zagwa bincike kamar examen ko kuma visit medical a nan asibiti kamar ba ku da wani adadi na kamar bangaren matasa sun yi yawa ko kuma sun yi kaɗan
eh tunda ba sai yawan zama ma haka nan indai ba wani visit na concurbe da ake yi ba a haka nan sai da zarraba suke yi sannan suke zawa haka nan a bincike su bayan haka nan babu matasan da suke zawa da ra'ayin kansu haka nan a ci a bincike su
ya kake ganin rayuwar matasa musamman aka duba irin yadda cututtuka suke barazana ga su kuma matasan wani lokaci da shaye-shaye da faɗe-faɗe ga sauran wasu abu irin su kamar infection haka
akwai cututtuka da mana tinku da yawan da ba su bayyana haka nan yanzu misali in aka dauki kamar ciwon sida mutum ya dauko ciwon mai kahin ciwon ya bayyana a san ka iya da wannan ciwon iya daukar lokaci sosai dan wasu yanzu wani ciwon ya shiga kahin ya bina sai ya yi wajen shekara uku ma wani fiye da uku ma ya yi shekara wajen bakwai wani har fiye da goma ma yake kahin ya bayyana a ce duka ya shiga jikin shi kowa ya gane wannan mutumin nan bashi lafiya kenan mutum in ya yi wani kuskuren wani abu ya kamata tun da wuri ya zo a bincike shi a gani
kuma ya kamata kamar a rika kuma matasan da su rika zawo kamar kowace wata ne
kasan da ya kamata a yi sensibilizan su a waye musu kai amma waye musu kai don su gane da cewa cututtukan nan fa ya kamata a bincike su tun da wuri
kuma halayyar ta gidan asibiti yana da muhimmanci
sosai sosai biske abuwa da ya za a ganowa wanda baka tsammani ma sai ganin aka binciko cikin jininka ko kuwa ne aka yi maka bincike wajen bugan zuciyarka wani bincike dai haka kala-kala za a gano ku akwai cuta a jikin ku
kamar a wani hasashe da aka yi an tabbatar da cewa kamar wannan ciwo na hanta da ake ce ma hepatitis ko hepatitis kamar an yi samun shi a fannin matasa a bangaren matasa
eh kun san hepatitis yau abin da yasa ake samu shi hanyar matasa dama ana daukar shi ga fanyen jini ko ga hanyar saduwa kenan matasa ko su ko wannan abubuwan kagani suna hatsari sosai ga shi
cikin
bala suna musu barazana kenan ya kamata a bincike su a gani haka
wannan ma zai iya sawa kenan su mai da himma wajen kamar ziyartar gidajen asibiti
haka nan ne ya kamata wannan matasa lokaci-lokaci suna zuwa ana bincike su su kuma wannan ba sa zo ba don kan ra'ayin kansu in ba waya musu kai ba ake kenan dole sai ana waye musu kai sannan suke ganowa da cewa ya kamata a zo a yi bincike akwai muhimmancin bincike
kamar bangaren ku babu wani waye kai da kuke yi kamar a nan babbar asibiti ganin irin yadda matasan suke fuskantar barazana na waɗannan cututtuka
sensibilization a dama ga hanyar media ake yi kenan yadda kamar ku ce zuwa kuna tambayar ma haka nan muna ɗan jawo hankalinsu kenan ko su matasan ko ko uwayen ma duka don su gane cewa bincike yana da muhimmanci sosai
sauraro yanzu kuma sai mu garzaya bangaren shirin kwalama inda za mu leka kitchen dan sauraron wasu girke-girke Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muryar Amurka to muna muku fatan alheri sunana Maryama Ahmadu daga nan da magaran zamu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran musamman ma zan fara da harkar a ci asharuwa ana ce mishi shu
dan makabeji
ko kuma a ce mishi kabeji ba duk da ne da huwar kabeji yau shine za mu ku yanzu kamar idan ka samu shu ɗinka ko in ce a ci asharuwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani
ba kan katse niki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari
eh ko wannan ka dauko shi tunda ko wannan ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kware-kware za a iya samun tsutsa a tare da shi kenan ko wannan idan kore kin ne idan farin ne ko tsanwan ce to ko wani sai an duba an gani idan ka lalleka ka gabe da komai za ka dauko ka yanyanka shi in ka yanyanka shi sai ka wanke shi sama kadan in ka wanke shi za ka dora shi cikin tukunya idan tsanwan ne za ka dauko ɗan karamin kanwa ka bala mishi ana sa mishi kanwa saboda ya dahu ya tafshi lubai amma kanwar ba na yawa ba
da me ake dafa shi da ruwa kawai
da ya kanwa ake dafa shi in ka samu shi ka rage shi kana sa mai wuta musu insha Allah rabbi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka dauko shi ka tsiyaye mishi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka
da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kisa atargu wani in ya ta muna shaka bakin shi yana jin zahi to shi atargun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli
ah da kuli-kuli
eh da kuli-kuli muke da kashi yanzu kamar ka dauko kuli-kulin ka gyara shi kuli-kulin ka mai kyau saboda kura ma sa'anan zaka iya sa mishi ruwa ka walwala shi ka dan wanke shi sai ka sa cikin turmi sai ka dauko dan gishiri dan kadan ba mai yawa ba sai ka sa yar citta sai ka dauko el guje miya el karama ka sa sai ka dauko dan masoro dan kadan kwara ka sa haka a cikin shi sai ka dauko tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da daren maji sai ka sa
sai
ka maji ba sai ka sa idan ka daka shi yadda kunufu yadda kunufi kuma sai ka dauko dan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa zaka ji kuma kulkulin nan yadda ku yana kamshi wani irin kamshi mai dadi zaka ji shi kamshin gashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga tafarnuwa ga kayan wannan da ka hada din zaka ji irin kamshi
yan kamshi nan ne da yake tada kwadai
yauwa sai ka ji kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin to sa'annan wannan shudin naka ka riga ka sa shi a ci a sharuwa ka sa cikin kwaro ka dauko maka dan albasa ka wanke da dan tumatir dan yayi ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasan nan ka yanyanka tumatir din nan sai ka ka kuli-kulin nan sai ka zuba a cikin su ka barbada a ciki idan ka barbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka hadu aka samu aka juyu kuɗa shi aka yabata shi ya hadu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki musamman a wannan lokacin ne yanzu na ake cikin watan Ramadan idan kai baki da shi zaka ji bakin ka rangwanin dadi sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin rahusa ko wannan zaka same shi
da arhaba ba tsada
eh wai ba tsada kuma ga biyan bukata kuma gashi duka abubuwan da suke gina jikin dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko ince a ta sharuwa
to shi farin ya ake mishi kuma
to shi kuma fari shi ma kaman shi babbancin fari da tsan wannan shi kan wace ba a samu shi saboda shi dama abu ne mai taushi bai da wuyar dahuwa kenan yanyan kashi ne za a idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi
manya-manya ma za a yanka
ba yawwa bugu ɗaya shi ne ake a daɗin raba shi ɗan kamar a ce mara-mara ko a ce marsu-marsu haka ɗan ragi-ragi sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu ba kanwa za a gani ya dafi ya yi kyau in yi kyau inda ka san za ka ma wannan tsawon to haka ne shi ma da farin kenan kiti.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyarmu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ɗokacin abokan aikinmu a nan muryar Amurka wanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin har ya zo gare ku. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC nake muku sallama.